akan sirati fa mastadarat alqulub wal qubur bi dhikri Allah ta'ala wa zukata basu haskaka ba haka nan kaburbura basu haskaka ba da wani abu kamar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wannan fa'ida wa ita 36 ce magana akan zikiri wato ambatan Allah haske ne kuma Ibn Qayyim ya faɗi da magana akan wannan fa'ida kwarai da gaske ya shigo da fawaid kuma a cikin ta daban-daban bayan fa'idar da ya ambata kuma a cikin ta ya shigo da wasu fa'idojin wasu na daban yayi magana akan fa'idar zamantowar zikiri haske ne a cikin zuciyar mai yin sa wanda haske kuma shi ne alamar rabauta a duniya da lahira duke mutum ta haskaka fuskar sa ta haskaka ya samu haske a rayuwarsa ta duniya al'amarinsa ubangiji wata ala ya haska masa al'amuransa duka ya zama yana tafiya cikin haske hasken nan shi ne alamar samun shiriyarsa shi ne alamar samun gane hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawansa da ita hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira al'umma su zuwa gare ta wanda yake cewa taraktukum ala mahajjatil bayda layliha ka nahariha la yazigu anha illa halik na barku akan wani tafarki wanda yake farikal wato wata hanya da take farakal daranta kamar rana yake wato haske ne wanda babu wani sofa ne na duhu a cikinsa to mutum ya samu haskakuwa da hasken shiriya zama da aburan sa yana yin su ne a cikin haske a cikin fahimta a cikin basira to shi ne yake cewa ambatan Allah subhanahu wataala yana gadar da irin wannan haske a nan duniya kamar da yake gadar da hasken nan a kabarin mutum yayin da mutum ya koma ga Allah subhanahu wataala aka kai shi makabarta aka sa shi a kabarin sa aka rufe shi to babu wani abin da yake bukata irin haske idan ya samu hasken kabari to ya samu alama wato ya an nuna masa alama ta kubuta ranar gobe kiyama tun daga lokacin zai fahimci cewa wato lahirarsa akwai haske sabanin idan mutum ya ga duhu to wannan shi yake nuna cewa tafiyar tashi ba ta yi kyau ba kuma nan gaba abinda zai gani duhun da zai gani ya fi wanda zai gani a lokacin to shi yake cewa ambatan Allah da tuna Allah da sa Allah a zuciya yana sa hasken zuciya a duniya idan zuciya ta haskaka komai na rayuwar mutum zai haskaka yayin da ya shiga kabari kabarinsa zai haske sannan kuma aka tashi ranar gobe kiyama zai ga haskensa yana tafiya gaba gare shi wanda da shi ne zai tsallaka sirati wanda Ibn Qayyim alaihi rahmatullahi ta'ala zai zo ya mana bayani akan wannan da kowa irin gwargwadon yadda zai ga haskensa gwargwadon irin yadda ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya a bakinsa da zuciyarsa a duniya gwargwadon irin yadda haskensa zai haskaka masa a lahira yayin da waɗanda suka bar hanyar Allah subhanahu wa ta'ala za su rasa duka hasken gaba ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa mu'minai maza da mata yau matarar mu'minina wal mu'minat ya sa'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim bushrakum liyawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika huwa al-fawzul 'azim yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nuruna naqtabis min nurikum قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر وكذا أشي أنا الدنيا أكي صاما خسكا إذا متنيي سكي wasu abubuwa na duniya suka rube shi bai tsaya ya tanadar wa kansa wannan hasken ba to zai zo ya ga sanda mu'mine suke tafiya hasken su yana tafiya gaba gare su yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim hasken su gaba gare su da kuma daman su ana musu albishir da cewa aljannatayya na ubangiji subhanahu wataala shine abin albishir din su horamu suna gudana ta karkashin su wannan shine babban rabo yayin da munafukai a nan duniya suka kiyarda su shigo wannan haske a yi tafiya da su suka kiyarda su karɓi hasken da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a wannan lokacin za su nemi hasken su rasa suna ganin ga su a nan duniya kamar suna tare da mu'mini kamar abubuwa duk tare ake in aje lahira ma kamar suna ganin munafici da suka yi anan yayi amfane su suna ga lahira ma zai amfane su yayin da kuma lahira ba duniya bace anan wannan munaficin ya tsare su an mu'amalance su kamar yadda ake mu'amalantar mu'minai to amma a lahira ba haka bane mu'minai za su zama daban su ma su zama daban shi alam na kun ma'akun kalu bala ce eh kuna tare da ku a duniya ce ba tare da ku muke ba su ce eh muna tare da ku walakin kinna kun fatantu anfusakum kun fitini kanku kun jefa kanku cikin fitina tana ta munafici tana ta rashin gaskiya tana ta rashin tsoron Allah wa tarabbastum wartabtum kun yi tsaya jiran daku kuna jiran ku ga wani wata musiba mata auka mu'minai ku yi dariya kuna jiran ku ga cewa mu'minai sun samu matsala ku yi musu dariya wartabtum ku rika shakka akan abinda Allah subhanahu wataala yake saukarwa kuna ganin kamar ba gaskiya bane kuna ganin kamar duka wani wayo ne ko wata dabara ce kawai ake fada ake so abu وغرتكم الاماني ورتبوا رتي ده شاوشه اوان دنيا suka bude ku taja amrullah har al'amarin Allah yazo shine mutuwa wagarrakum billahi albar saboda haka mai rudu shine shedan ya rube ku saboda haka a canza cikilar du'u wa ra'akum faltami sunura ku komo nan duniya a ran ake samun hasken ba a can ba a ran za ku dawo kuma wannan dawowar ai babu ita magarar a ce su dawo ba ta so ba to amma in zai yi ku dawo ku samu to ku dawo ku dawo ku samu saboda haka wannan hasken yana samuwa ne ta hanyar sanya Allah subhanahu wataala a zuciya idan mutum ya sanya Allah subhanahu wataala a zuciyarsa ya zama yana ambatan sa kode yaushe yana tuna shi yana sa shi a cikin ayyukansa to zai zama cikin haske yake rayuwa sabanin wanda ya bijirewa Allah subhanahu wataala wanda a cikin duhu yake duffai yake rayuwa ba cikin haske ba kuma rayuwarsa ba ta da amfani ba za ta amfane shi komai ba kamar yanda mutumin da ya mutu gawarsa ba za ta yi wani amfani ba to haka rayuwarsa za ta zama a duniya kamar rayuwa kamar gawa ce a duniya ba ta da wani amfani shine sa Allah subhanahu wataala yake cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha kazalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun Allah subhanahu wataala yace ashe yanzu wanda yake matacce muka raya shi to yake ya kasance kafin mu raya shi kafin hasken shi ya riske shi yana cikin kafirci matacce ne saboda bai samu haske na shari'a ba bai samu ruhi na shari'a ba to da ya kasance matacce ne kafin shari'a fa ahyaynahu sai muka raya shi ta hanyar ganar da shi da datar da shi ga shari'ar da Annabi ya zo da ita sallallahu alaihi wa sallam waj'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas muka sanya masa haske shine haske na imani shine haske na shari'a shine haske na ilimi haske na basira ya zama da shi yake yawo a cikin mutane duk inda ya tsuguna to ya san me yake ciki ko menene zai yi yana kokarin ya yi shi bisa basira bisa shari'a ta Ubangiji saboda haka a cikin haske yake ba a fagamiya yake ba to wannan da can matacce ne a cikin wato a cikin duhun bata yake da shi da wanda yake matacce duk ɗaya suke ba su da wani amfani sai gashi mun shiryar da shi mun rayar da shi mun sa masa haske kaman mathaluhu fi dhulumat zai zama daidai da wanda yake cikin duffai a cikin duhun kafirci yana cikin duhun munafici yana cikin duhun ma'asiya ظلمه الكفر وظلمه النفاق وظلمه المعاصي تدهو ديا كيوي شي تكو انا زي زما دايا da wancan da yake cikin haske yake tafiya a cikin haske ba za su zama dai ba yana cikin dufai laysa bi kharij minha da ba zai iya fito da kansa daga cikin ta ba to wani zai ce to tunda ko wadannan ba za su zama daidai ba ba yadda za a yi haske ya zama daidai da duhu baya da za a yi sanye zama daidai da zafi to in har haka ne me yasa su waɗanda suke cikin duhu suka zaɓi su ta zama a cikin duhu ila wani mai hankali ce to in har gashi wannan abin da suke duhu ne duffai ne ba ba duhu ɗaya ba me yasa suka zaɓi su ta zama a duhu bayan ga haske kuma shine Allah ya bada ansa ce kazalika zuyira bil kafirina ma kanu ya'malun ai abin kawatawa ce ta shedan. Shedan da ya kawata musu suke ganin wannan abin da suke ciki shine shine daidai, shine hasken, shine wayewa, shine birgewa, shine morewa, shine jin dadin rayuwa. Saboda haka kai kana mamakin zaman su a cikin duhu, su kuma suna mamakin wai kai baka zo aji da kai ba, saboda zuyyina lil kafirin ba ta ruwa ba. An kawata musu, saboda haka abinda suke kai gani suke shine ado, shine kwalliya, shine birgewa, shine cinyewa. To kaga in har kafircin mutun ya kai ga wannan state din ko kaucewa ta kai ga wannan matsayin, to kaga ai ba ranar da zai kuma dawo ya karkato, laysa bi kharijin minha. Saboda yana ganin abinda yake kai shine daidai, shine cinyewa, shine birgewa, shine ado. Kai yana ganin ka ba kauye ki dawo ni baka san abinda kake ba. Saboda ka kana bata wa kanka lokaci, kana bata wa kanka rayuwa, baka jin dadin rayuwa ka mure. To shine Allah subhanahu wataala ya bada ansa, yace yake gaya mana ai mamakin zaman su a cikin wannan dufai, duk da cewa duhu suke ciki, kazalika zuyyina lil mushrikeena lil kafirina ma kanu ya'malu. To shine malam yace fal awwal, na farko shine wanda kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas. Wancan da da yake kafiri matacce cikin dufai, sai muka sanya masa haske, muka raya shi, muka sanya masa haske, yana tafiya da shi cikin mutane. Yace shine misalin mu'mini istanara bil iman billah, wanda ya rayu da ya haskaku da imanin sa da Allah, wa mahabbati wa ma'rifati wa zikrihi, da san Allah subhanahu wataala, da sanin Allah da kuma ambatan sa. Wal akhar din shine wannan al mushabbah bihi din kamar basaru fi dhulumati, shine al akhar din huwa al ghafilu an Allah, huwa al ghafilu an Allah ta'ala, shine wanda ya gafala, ya rabkana ba ruwan shi da Allah. Al-mu'rid an dhikrihi wa mahabbatihi, ba ruwan shi da ambatan Allah da tuna Allah, ba ruwan shi da san Allah. Wa sha'nu kullu sha'n, wala yace duk al'amari din, wato al'amarin gaba dayan sa, wal falahu kullu falah, rabautar gaba dayanta fi nur, tana cikin haske. Wa shaqa'u kullu shaqa, tsiya cewa gaba dayanta fi fawatihi, tana cikin rashin wannan haske. Ka rasa wannan haske, kai asara wannan haske, shine iya cewa shine lalacewa, shine tabarbarewa duniya da lahira. Shi yasa yace wali hadha kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yubaligu fi su'ali rabbih ko fi su'alihi rabbih, kamar yadda yake Abu Anuskar karantawa, fi su'ali rabbih ko fi su'alihi rabbih. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai matuka wajen roƙon ubangijinsa tabaraka wa ta'ala, hina yas'aluhu an yaj'alahu fi lahmi, lokacin da yake addu'a, yana addu'a a cikin sallarsa ta dare, kamar da yazo a cikin hadisin Ibnu Abbas, yana addu'a a sallarsa ta dare, ya tashi ya ji shi yana addu'a fi sujudihi, ya qulu fi sujudihi allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa ja'al li nuran. Yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a. To shine malai yake cewa annabi yana kai matuka, kai makura wajen ya roƙa wa Allah, ya roƙi Allah subhanahu wataala ya bashi haske, domin hasken shine dukan komai. Ka samu haskaka a kwakwalwarka, ka samu haskaka a zuciyarka, Allah haskaka maka zuciyarka da kwakwalwarka da tunaninka a nan duniya, shine ka samu rabauta. In ka rasa wannan, to ka samu wato asara ba kankanuwa ba, Allah ka kiyashe mu. Shine ya ce sallallahu alaihi wasallam yana kai matuka wajen wannan addu'a, hina yasalu an yaj'alahu fi lahdihi, lokacin da yake addu'a Allah ya sanya wannan wato hasken a cikin tsokan jikinsa, wato ba ma a cikin abin da yake zahiri ba, a har ma cikin batininsa, wato da zahirinsa da batininsa Ubangiji subhanahu wataala ya sanya haske, ya ce wa fi lahmi wa fi azmi wa fi asbi wa fi shari, komai na jikinsa ya ce Allah ka sanya haske a cikin tsokar jikina, ka sanya haske a cikin kasusuwa na, ka sanya haske a cikin jijiyoyi na, ka sanya a cikin gashin kai na, ka sanya a cikin fatar jikina, ka sanya a jina da ganina, ka sanya haske a sama na da kasa na da dama na da hagu na da bana da gabana. To kaga gaba daya komai nashi ya zama haske, ya roki Allah subhanahu wataala ya zama gaba daya komai nashi, duk abin da ke kewaye da shi ya kasance haske ne. Yace hatta ya kula har ta kai yace waj'alni nura, ni ma ka cokam ka sa ni haske zama hasken ne wato gaba ɗaya ma bayan ya roki Allah subhanahu wataala sai duk wani bangarori na jikinsa gaba ɗaya sai ya dawo ma ya dunkula addu'ar cewa ja'alni nura ka sanya ni gaba ɗaya ka cokam zama ni ma hasken ne فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة يقول الله سبحانه وتعالى يسني حسكي أتكين ذات سا نظاهري لنباطن وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته كما يسني حسكي ذاك يشتقون بانقرن سا تقبان ستباين ستسمن ستكسن سا وأن يجعل ذاته وجملته نورا يسني ذات سا دقبات يأتون قرنكم ننسا ya zama haske ne to kaga wannan shi ke nuna maka muhimmancin ambaton Allah subhanahu wataala idan ya kasance shine wasila shine hanyar da za ta kai ga samun haske to ashe abu ne da bai kamata a yi sakaci da shi ba fadilullahi azza wa jalla nuru addinin Allah shine musulunci haske ne wa kitabuhu nuru littafin Allah haske ne ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا الله سبحانه وتعالى يجي للتافي يضبك دحسكي بالما يسكت وانا عطف أبني على نفسي عطف الشيء على نفسي نور شيني دي شيني دي كتاب أمفد السفة السنة باين أمفد إيش الله سوف كرمك دحسكي كيسا أوجه قاية سورة النساء وبنجي سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم برهان من ربكم شيني القرآن ده الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكم يجي وأنزلنا إليكم نورا مبينا منكم سوكر مكو ده حسكي مبين ميأك سوكر حسكي شيني القرآن ده الله سبحانه وتعالى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولك الله سبحانه وتعالى يا سنة القرآن إذا حسكيني صور أبن إيكي كوير وانا شليا شكينسا حسكيني إيكي حسك كذنتي إيكي حسك كرايو إيكي حسك كتناني ورسوله نور منذ صلى الله عليه وسلم شكينسا حسكيني shi yasa lokacin da ya hijira Anas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya shigo Madina Madina duk ta yi haske ba haske ne maddi ba irin wanda muke gani an kunna fitila ga ganshi an kashe shi a haske ne na imani haske ne na shari'a kakka dauka ana nufin da ya shigo shikenan komai aka ga kamar kurin wata tar a'a in kai aka dauka ga wani tafsiri wanda ba shi ake nufi ba yana nufin ya haskaka abin nan a Madina da imani ya haskaka shi da musulunci ya haskaka shi da shari'a da ana zaman doya da manja tsakanin al-Aws wal Khazraj yahudawa suna cin karansu ba babbaka zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya takau Allah subhanahu wataala ya dukata al-Aws wal Khazraj guri daya to akwai hasken da kai wanda ya hada su akan imani da tsoron Allah da takawa da zamana suna san junansu suna kaunar junansu wadaruhu allati a'addaha li awliya'ihi nurun yatalala gidan da Allah subhanahu wataala ya tanadawa masoyansa ita ce aljanna haske ne wanda yake haskakawa wa huwa tabaraka wataala shi kansa Allah subhanahu wataala nurus samawati wal ardi hasken sammai da ƙasa ne ومن أسمائه النور يرى من سنة ينسى النور بشيوة ما رمي سنة مقانا أكن شوى حشن هل من أسماء الله النور يسكرا تنسى النور أبين نزوء أجن القرآن شين إضافة نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض أما بأسامو الله سنة تنسى النور كوي حكما شين بالإضافة شيسا أنا شوى الله نور السماوات أما بأشوى الله يا نور كيمن كذا ce ya nuru da wurmi a ba cikin asma'ullahi an-nur sai bil idafa Allahu nurus samawati wal ard shi ba wasu suka ce malamai suka ce ba ya zo ne a matsayin suna ba ya zo ne a matsayin khabar to Allah subhanahu wataala shine hasken sammai da kasa shi yake haskaka sama da kasa shi yake shiryar da wanda suke sama yake shiryar da suke kasa don cewa ya sifanta da haske kamar da zamu gani daga hadisan da zai kawo nan gaba واشرقت الظلمات لنور وجهه حسكي دفاي سكاي حسكي سبودا حسكين فسكسا وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف الدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم يرانا الطائف رانا الطائف شرانا ده النبي صلى الله عليه وسلم يبر مكة باين ياي دعوة ياي دعوة ياي كرا أما ينا تغنين ترجيا لغا كافران قريشا ومكة أنا تنونا بس تنكمي لك دا سنة أنا تنتدشين سحبانسا yayin da cewa bari ya tallata wannan addini da yazo da shi zuwa ga garuruwa makota kila in suka karba zai samu wani abu na tallafi ta bangaren su shi da sahabban su samu tsagaita abinda ake musu na tsangoma daga Qurayshawa shine tafi Taif Taif shine garin da ya bi kusa da Makka a lokacin to da yaje manyan garin suka zuga wawayen yara matasa a garin suka bi shi da jifa haka ya dawo ba tare da sun ansa kiransa ba to wannan ruwaya ta zo a cikin wasu littafai kamar kitabu du'a na Tabarani da kuma al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani da al-Kamil na Ibn Adi da wasu littafai na ruwaya cewa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su ya koma gidan wata bishiya yayi sallah raka'a biyu kida anan yayi addu'a Allahumma ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas addu'a karshitu a ciki ne wannan yado ruwaya tana da rauni hadisin yana da rauni wannan hadisin ba wai kissar ba kissar ya je da'ifa wannan akwai ta amma cewa wannan addu'ar da za mu karanta ita ce yayi a gurin akwai ruwaya amma tana da rauni sanadin ta bai inganta ba ci a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat ina neman tsari da hasken fuskarka wanda duffai suka yi haske da shi wasalaha alaihi amrul dunya wal akhirah kuma al'amarin duniya da lahira ya gyaru a kansa an yahilla alayya ghadabuk ina neman tsari ce fushinka ya sauka a kaina aw yanzil bi sakhatuk ko fushinka ya sauka gare ni lakal utba hatta tarda ina ta neman afuwa da yafiya har sai ka yarda wala haula wala quwwata illa bika babu dabara babu wani karfi sai da kai wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn mas'ud Allah yadda da shi yake cewa laysa inda rabbikum laylun wala naharun nuru samawati wal ardi min nuri wajhihi a gaba ga ubangijinku babu dare babu rana to babu dare babu yini hasken sammai da ƙasa daga hasken fuskar sa ne wa fi ba'd al-fadhi athar ya zo da cikin wasu lafuzza na ruwayar wannan athar nuru samawati min nuri samawati wal ardi haka yake a wajenka kuma nuru samawati can na farko nuru samawati wal ardi min nuri wajhi na farko nuru samawati wal ardi haka yake a wajenka shi ma na farko to kage cewa fi ba'd al-fadhi nuru samawati wal ardi min nuri wajhi ai babu bambanci kenan an samu bambanci da cewar da yawa fi ba'd al-fadhi hadha al-athar da kuma ruwayar farko nuru samawati wal ardi min nuri wajhi to abinda zai sa ai yana so ya kawo bambanci ne tsakanin wannan lafazin da wannan ya zama da duk ɗaya ne zai zama da lafazin da wancan babu bukata ya ce wa fi ba'd al-fadhi al-athar saboda haka wa fi ba'd al-fadhi al-athar babu ambatan al-ard kawai nuru samawati min nuri wajhihi to amma ambatan al-ard cewa ƙasa tana haskaka da hasken ubangiji ya zo al-qur'ani wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha to ƙasa ta haskaka da hasken ubangijinta saboda haka نور ربها انا النور انا اضافه الصفه الى موصوفها اضافه الصفه الى موصوفها الرب هو الموصوف بالنور ولكن ابغي شيء من حسكم انا حسك صفه ستي بواي حلت سبتي با اضافه في الى الفاعل بس انا ان حسك شيء من حسكم بواي حسكم حلت سبتي كي نور نور ربها يعني نور ربها النور الذي هو صفة هو الذي هو نعت ربها فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده ranar da Ubangiji subhanahu wataala zai zo ranar gobe kiyama domin hukunci tsakanin bayinsa ashraqat bi nurihi al-aqs kasa za ta haske da hasken Ubangiji subhanahu wataala to shine ma'anar fadar Abdullahi ibn Mas'ud laysa inda rabbikum layl wa nahar ba hasken rana bane ba hasken wata bane saboda ka ba dare ba rana a lokacin duk wannan ai an tafiyar da su kafin tashin kiyama waɗannan abubuwa duk sai sun tafi da wata da rana da sauransu saboda a ranar gobe kiyama hasken da za a gani ba haske ne irin na rana ba ba haske ne irin wata ba saboda haka yace walaysa ishraquha yawma idin bi shamsin wala qamar wannan hasken da kasa za ta yi a wannan lokacin ba haske ne saboda wata ya fito ko saboda rana ta fito fa inda shamsa tukawwaru domin rana ana tafiyar da hasken ta lokacin wal qamar yuqsaf wata ma a tafiyar da hasken shi ta hanyar kusufi wa yadhhabu nuruhuma hasken su duk zai tafi wa hijabuhu tabaraka wa ta'ala an-nur haka nan hijabinsa abinda ke tsare shi daga ganin halittunsa gare shi hasken sa kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari ki cewa qaba fina rasulullahi bi khamsi kalimati annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi tsaya a cikin mu yayi bayanin kalmomi biyar ku qaba fina rasulullahi khatiban bi khamsi kalimat ya tsaya yayi mana hutuba ko yayi mana jawabi ko yayi mana wa'azi da kalmomi guda biyar fa qala yace inna allaha ta'ala la yana kalma ta farko inna allaha ta'ala la yana allah subhanahu wa ta'ala baya bacci la ta'khudhuhu sinatun wala naw allah baya bacci anan me ake so a tabbatar kamalar me kayumiyarsa kamalar rayuwarsa subhanahu wa ta'ala kamalar hayatinsa babu wani abu na bacci da yake kama shi yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naw saboda haka kore da bacci anan dan a tabbatar da kamalar rayuwarsa saboda bacci kana mutuwa bacci kana mutuwa shi yasa ake kiran shi mutuwa Allahu tawaffal anfusu hina ma anfusu hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha saboda haka ana kiran bacci alwafa ga wallazi tawaffakum bil layli ويعلم ما جرحتم في النهار الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا سورك بچي متوا نعم سورك الله سبحانه وتعالى كما يا صفته da cikakken rayuwa da babu nakasa tare da ita kowane zani don haka inda ya sifatu da bacci to ya sifatu da wani abu wanda yake kama da mutuwa sauraka rayuwarsa ta zama mai nakasa ce ta'ala Allahu an zalika bangiji babu nakasa a cikin rayuwarsa saboda kore bacci anan dan ayi isbatin kamalin zuhdi kamar yadda aka sani a aqidar mu ta ahli sunna da alqur'ani da hadisi suka nuna cewa babu nafiyul mahd a cikin sifofin Allah duk inda aka kore wani abu to ana so a tabbatar maka da kamalin kishiyarsa domin annafiyul mahd kamar yadda muka shafa da laysa fihi madh dan kawai ka kore ba tare da ka tabbatar da kishiyar abin da ka kore ba babu yabo a ciki dan ka ce wanda baya iya dukan kowa ba yaban shi kai ba da cewa shi mai san zaman lafiya ne sai idan ka nufi ka tabbatar masa da cewa saboda san zaman lafiyar sa baya taba kowa amma ka ce baya dukan kowa ta saboda ragwanci ne saboda matsoraci ne saboda ba zai iya taba kowa ba to kaga anan ba yabo bane shi yasa dan ka akwai wanda ba zai yi ba saboda ba zai iya ba saboda ajizanci akwai kuma wanda za a kore masa abin saboda la yaqumu bihi hadhal fi'l aslam ka duba katanga ka ce hadhal jidaru la yadhlimu an-nas katanga da bata zalintar kowa la yaqumu biha dhulmun aslam saboda korewa anan ba ba yabo bane shi yasa zamu ga duk inda aka kore wata sifa to ana nufin tabbatarwa da Allah kamalul jiddiha in aka kore wa Allah zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an ana so a tabbatar masa da kamalul adalci ba gajiyawa ce ta sa yake abin nan ba ba kamar kabila da kace qubaylatun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yuzlimuna an-nasa habatan khardal kaga dan su kansu yake kubayila da fara da tasgiri ir kabila ce wata ir kabila ce ba sa iya kariya alkawari ko ba sa iya zaluntar kowa saboda mai wai saboda ba su da karfi tsoro matsorata ne sauran kaga ba yabo yake ba anan suka yake to la yana anan ba kore baccin ne kawai ba ana tabbatar da kamalar rayuwar Ubangiji ne subhanahu wataala saboda bacci da mai bacci zai rasa tasarrufi ga wani abu shi kuma Ubangiji subhanahu wataala kullu yawmin huwa fi sha wala yabghi lahu an yanam ba zai yiwu ba a sifanta Allah da bacci ba saboda kullu yawmin huwa fi sha kullun cikin aiki yake saboda haka a ce yana bacci kaga ya sifanta shi da wani hala wacce zai zama baya wani abu kenan walakinahu yakhfidul qista wa yarfa'uhu alqist ana alifa almizan yana daga mizani yana kuma yana kasa da mizani yana daga shi mizani na ayyukan mu da za a kai masa ana daukaka ayyukan mu zuwa gare shi wanda ake sa mizani da ayyuka masu nauyi suka hau yayi kasa in kuma babu ayyukan nauyi ya zama na ayyuka ne marasa nauyi ko ayyukan laifi yayi kasa yayi sama ya zama da babu ayyukan kware shine yaqfid wa yarfa kamar yadda abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukowa na arziki zuwa doran kasa shi ba aune yake saukar da shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saukar da ruwan sama a cikin wani awo kwantiti da ya ga dama kowace kasa da yadda yake so ya sauka haka nan arzikin da yake ba wa kowa abincin da yake ba wa kowa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saukar da shi da bi qadarin ma'lum wasu malamai suka ce yaqfidul qisba wa yarfa'uhu ala nufin yana kis alqis suka ce ana nufin annasib wato abinda Ubangiji subhanahu wataala zai baka na rabo wani zai bashi kasa wani zai bashi da yawa wato ba zai bashi kadan yayi kasa sosai kila mahabba zai ishe shi ba wani kuma ya bashi da yawa har ya masa yawa to amma dai fassarar farko ce tafi inganci cewa alqist ana nufin almizan wa nadau almawazin alqisba liyawm alqiyamati wato alqist ana nufin almawazin da shi ne ake tabbatar da adalci cewa abinda aka maka sakamako da shi adalci ne ba a cuce ka ba yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahar ana daukaka masa aiki na dare kafin aikin rana wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'abuna alaikum malaikatu al-layl wa an-nahar malaikatu bil-layl wa an-nahar malaiku ne suke changing aiki waɗannan zasu sauka waɗannan zasu bar ku lokacin sallar asuba su tafi da ayyukan da kuka yi yayin da kuka gama sallar asuba zasu tafi da ayyukan sannan wasu kuma zasu tafi da ayyukan ku kuma da yamma lokacin sallar asar saboda haka waɗannan sun tafi qablan nahar waɗannan sun tafi qablan layl qablan nahar shine yurfa ilayhi 'amalu al-layl qabla 'amali an-nahar sunan da su tafi da ayyukan ku da asuba ba kafin gari ya waye sun tafi da aiki za su je Ubangiji subhanahu wataala ya tambaye su ya kuka bar bayina alhalin ya san halin da suke ciki wa a'lamu bihim sai ya Ubangiji mun je mun same su suna sallah da sun zo daga asar mun kuma ba su suna sallah da sun ba su suna sallar asuba shi yasa asara ce mutum ya bari asuba ko da asar ta kubuce masa bai yi ta a lokacin ba. Na sallallahu alaihi wasallam yake cewa fatahu salatul asr fa kana ma witra ahlihi wa malihi. Kana ma witra ahlihi wa malihi. Saboda za su je su yi shaidar cewa sun bar ana sallah kai baka ciki. Da asuba baka ciki da yamma baka ciki. Ai kaga da matsala. Yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahar ana daukaka masa aikin dare kafin layli shine a tabi masa da aikin da aka yi dare tun asuba kafin gari ya waye, wa amalun nahari qabla amalil layli, sana a kai masa aikin yini kafin aikin dare, wato tun da yamma kafin rana ta fadi za a tafi a kai masa aikin da aka yi na wannan yini. A wannan hadisi yana daga cikin anwa'ul adilla ala ululillahi subhanahu wa ta'ala, da nuna ulumin Ubangiji, daukakar Ubangiji, daukakar Ubangiji wanda alun sunna suke tabbatarwa a masu husuma da su suke korewa cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi sama bisa halittarsa, ba a takuɗe ki a gaure da halittarsa ba. Fa huwa a'la, sabbih isma rabbikal a'la wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, saka sama yake ba a ƙasa yake gaure da abin da tsa amin tubban fis samai, haka Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta kansa. Saboda wanda yana daga cikin dalilai yurfa'u ilayhi, kaga ila yurfa'u kalma arrafu, arrafu zuwa sama ne ba zuwa ƙasa ba, yurfa'u ba a ce yanzilu, saka yurfa'u ilayhi, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu, hijabuhu an-nur, hijabuhu an-nur, wala shine mahallu shahid da ibn qayyim yake so ya kawo mana, shine shamakin sa haske ne. Ubangiji subhanahu wataala ya koya kansa da haske sai da ba halitta ba za ta iya ganin sa ba, law kashafahu da zai yaye wannan hasken, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi, da kyan fuskarsa, subuhat yana nufin jamal wal husn, kyan fuskarsa da ya kone inda ganinsa ya kai a halittarsa. To ka gaya mun inda babu ganin Allah, to kaga a nan Allah subhanahu wataala ya sifanta hijab ɗinsa da nur. Shi yasa lokacin da Abu Zar ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, shin ka ga Ubangijinka, yace nurun anna ara, haske ne ta yaya zan ganshi, haske ne ta yaya zan ganshi. Shi yasa a wata riwaya yace ra'aitu nuran, na dai ga haske, ra'aitu nuran na ga haske. Shi yasa wasu daga cikin malamai suka yi kaya kamar Ibn Qayyim a cikin littafinsa Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya, kaya cewa ba a samu saɓani ba wajen magabata, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga zatin Allah da idonsa ba, ya ga haske, ya ga haske, kuma magabata ba su yi saɓani akan haka ba. Ai istisnai Abdullahi dan Abbas, da Abdullahi dan Abbas shi kuma bai tabbatar da ru'yatul aini ba, ru'yatul qalbi ne ba ru'yatul aini ba, gani da na zuciya ba gani da na kwayar ido ba. Allah la tudrikuhu al-absar. Shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta cewa wanda yake gaya maka Allah annabi ya ga Ubangiji sa idanunsa, to wani ayi wa Allah ƙarya, saboda Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latif al-khabir, idanuwa ba sa riskar sa, ba sa iya riskar sa, shi ne yake riskar idanuwa, wato masu idanuwa. Anan yace hijabuhu an-nur, barinsa shi ne haske, lauka shafahu, da ya yaye shi, da zai yaye wannan hasken, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaru, da ken fuskarsa ya kona duk inda ganinsa ya kai. To kaga babu inda ganin Allah baya kaiwa, to kaga kenan zai kona duk halittarsa, duk halittarsa za ta kona. To shi ne sai ya karanta wannan ayar, an burika falamma ja'aha nudiya an burika man fil nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Lokacin kisar annabi Musa alayhi salam, lokacin qala Musa li ahlihi imkuthu, qala Musa li ahlihi inni anastu nara la alli atikum minha biqabasin aw biqabarin aw qabas aw ajidu la alli atikum minha biqabasin بخبر او جذوة الا لعلي اتيكم منها بقبس بخبر او قبس شهاب لعلكم تصلون. بشهاب قبس لعلكم تصقلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين. هو راك النبي موسى عليه السلام لوكين ده فتا يبر مدين بإيهالنسا يش تشكين سهارة يبقى شي غانا إنا ذي من حنيا يكينيما سيهانغو وطا سيهانغو وطا تنشي شيني تبراي تفكرو متشن قولي يزو مسو بخبر يتامسو يولا بارن إن ذا نونا مسو حنيا كن ذا قولا وطا ألاما تتوى أكوي وطا ني أقول ذا سيهان نونا مسو تتوى أكابر حنيا فوقا أكابينا ذاك إسكي حنيا كا أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلوا كون ذو مكو ذا da ruwashi na wuta ila kwa jidumi kwa ila dafa da fanku da su to shine Allah ce falamma jaa yayin da yazo gurin da wannan wutar take dudiya sai aka kira shi amborika man finnari an albarkaci ko wanda yake cikin wuta ya albarkatu wa man haulaha da wanda ke gefanta. To kaga adan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya burika man fil nar, duk da cewa yayi maganar an-nur an-nur wajen fassarar wannan ayar an samu fassara biyu ce shi man fil nar wasu suka ce ana nufin Allah subhanahu wataala shine man fil nar wannan fassarar an rawaito daga Abdullah dan Abbas da al-Hasan al-Basri da Sa'id ibn Jubair da Muhammad ibn Ka'b al-Qurani sun fassara ayar da cewa man fil nar ana nufin Allah amburika yace Abdullahi dan Abbas ya fassara shi da taqaddasa burika man fil nar ay taqaddasa man fil nar wa ya'ni bihi rabbul alamin nafsuhu ana nufin kansa wannan shine ikhtiyar shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah ta'ala kuma ibn kathir kama akan wannan tafsirin yake ko da suke ganin man fil nar ana nufin mala'iku wa man haulaha ana nufin annabi Musa alayhi salam ba Allah din kansa ake nufi ba wannan shine ikhtiyarin Muhammad Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah ta'ala fa zahirul qur'ani man fil nar ana ba Allah ake nufi ba to amma shi Ibn Taymiyyah yayi hujja da athar na sahabbai sabar fassara Abdullahi dan Abbas da kuma al-Hasan al-Basri da Sa'id ibn Jubair da Muhammad ibn Ka'b al-Quradi suna cikin salaf sun fassara abin nan da wannan sannan aran annar da an-nur babu cin karo tsakanin haske da wuta domin akwai wutar da take da al-ishraq wal ihram kace wutar da take amfani da wutar jahannam abarna wutar da muke amfani ta duniya akwai tana da laha ishraqu wa ihram za ta baka haske kuma za ta koda akwai wutar da take da abinda ihraq la ishraq ita ce wutar jahannama ita ba haske duhu ne cikin jahannam sai dai koda wuta ce duhu kuma koda gare ta ba saboda wuta ce ba haske sai abinda akwai wutar da take laha ishraqun wa laysa laha ihraq wata ce irin wannan haske saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan haske shi yasa ya ce ra'aytu nura saboda babu cin karo tsakanin a ce amburika man fil nar da kuma hijabuhu nur babu cin karo tsakanin wannan wale ce fastinaratu zalika alhijabi binuri wajhihi haskakan wannan shamaki shine da hasken fuskarsa walaulahu la ahraqat subuhat wajhihi wa nuruhu mataha ilayhi basar ba dan wannan shamakin ba da kyan fuskarsa da hasken fuskarsa da ya kona duk iya inda ganinsa zai tiki ولهذا لما تجلى ربارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساق الجبل في الأرض شيئا qissar annabi Musa alayhi salam lokacin da ya roki Allah rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa qarra Musa sayyid shine mali yace to saboda hijabin nan shine yake hana hasken ya kona inda duke ji shi yasa yace lamma tajalla yadda ubangiji ya tajalli ga dutse wa kashafa min al-hijab shay'an yasira yayi wannan abu kankani daga wannan hijabi nashi sakhal jabalu fil ardh dutsen tuwa dutsen da Adamu saki kusa da shi sai da ya dutse a kasa wata dakdaka yayi rugurugu ja'alahu dakkan wa lam yaqul li rabbihi bai iya daukan hasken ubangijin sa shi yasa malamai suka ce a duniya ba za ka ga Allah ba a lahira mu'minai kuma ubangiji subhanahu wataala yana hore mu'minai ganin Allah shine mafi kololuwar abin da bawa zai samu na ni'ima ya ga ubangiji ya ga fuskar ubangiji shi yasa ake addu'a da tsalo ru'yataka wa ru'yata wajhika al-karim roki Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ha fuskarsa mai karamci wa hadha ma'na qawl ibn abbas fi qawlihi ta'ala la tudrikuhu al-absar shi wanda shine ma'anar fadar ibn abbas inda ya fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala da cewa la tudrikuhu al-absar gannai ba za su riske shi ba kala zalika Allah azza wa jalla shi wannan shine ana nufin Allah mai girma da waya idza tajalla bi nurihi lam yakun lahu shay'un yadda zai yi tajalli zai bayyana da hasken sa to babu wani abin da zai iya daukan sa wannan ruwaya tana cikin sunan Tirmidhi akwai rauni a cikin isnadin ta akwai al-Hakim ibn Abba wa hadha min badi'i fahmihi radiyallahu anhu wala yace wani daga cikin kyakkyawar fahimta ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda wanda dinki fitnatihi da ainihin wato wayansa wanda yake mai zurfi sosai kaifa la wa qad ta'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuallimahu at-ta'wil ya za ai ibnu abbas ko ba zai samu irin wannan fahimta ba mai zurfi alhalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da cewa Allah subhanahu wataala ya sanar da shi at-ta'wil fassarar alqur'ani yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ce Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka bashi fahimtar addini kuma ka sanar da shi fassarar alqur'ani haka Abdullahi dan Abbas yana daga cikin waɗanda suke manya-manyan malaman sahabbai da suka shahara da fassarar alqur'ani da fahimtar sa fa rabbu tabaaraka wa ta'ala yura yawm al-qiyamati bil absari iyana Allah subhanahu wa ta'ala a ranar gobe kiyama ana ganin sa da ido ƙorƙoro a ranar gobe kiyama walakin yastahilu idraku al-absari lahu amma ba za su idanuwa ba za su riske shi ba akwai gani akwai kuma riska yanzu muna ganin wata da yake sama amma ba ma riskar sa wata dai kana ganin sa amma kana iya kewaye ganin ka daga wata ba ka iya ba saman nan da take sama wannan sararin sama dai muna ganin sa amma ba ma riskar sa saboda ka gani daban a riska daban haka za a ga Allah subhanahu wataala amma ba za a riske shi ba walakin yastahilu idraku al-absari lahu wa irra aktu kula idanuwa za su ganshi ba za su iya riske shi ba fa idraku amru wara ar-ru'ya domin riska wani abu ne dake gaba da gani wa hadhihi ash-shamsu ci ga rana nan ai wallahi walillahi al-masal al-a'la Allah shi ke da misali mafi daukaka ga rana nan da raha wala nadriku haka ba hi alai muna ganin ta amma ba iya wato riskar hakikanin yadda take wala qariban min zalika kai ko kusa da haqiqatin ma ba ma kaiwa walizalika qala ibn abbas lamma sa'alahu an ar-ru'yati wa awradahu alayhi la tudrikuhu al-absar qala alasta tara as-sama' shi yasa ibn abbas lamma sa'alahu an ar-ru'yati walizalika qala ibn abbas lamma sa'alahu an ar-ru'ya wato lokacin da ibn abbas ya tambaye shi game da ru'ya wato ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da ru'ya wa aurada alayhi ya kawo masa la tudrikuhu al-absar gani wato gani ba zai riske shi ba kana alasta tara sama ci ba kana ganin sama ba kana bala yace ina ganin ta. Qala afa tudrikuha, kana riskarta? Qala la. Qala fa Allahu ta'ala a'zamu wa ajal. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mafi girma, shi ne mafi dauka. Wannan ce da tafsirin Tabari Jami'ul Bayan, ina cikin tafsirin Ibn Abi Hatim da kuma littafin Ash-Shari'a na Ajurri. Za mu tsaya a nan sai kuma karatu na gaba insha Allah. Abinda muka faɗa na daidai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa. Wanda muka yi na kuskure, Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.